أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أدوى. أولا يمتي نرانا الله دي أيو بيض وشر رمضان هجرة دبو ديادة تريو حدود أربعين دا أكو واندي دي دي دا أكو ga watan hudu miladiya 2022 a cikin tafsirin wannan littafin Allah madaukakin sarki muna cikin suratul qasas insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta 58 bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
نعم وبنجي الله مدعوك تنسركيتي وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها القرية نوتي مكهلة كرديتا بطرت معيشتها ودى تيوى رأيوة تبتلتي فتلك مساكنهم وبنجي وأن تنم ذوننسني لم تسكن من بعدهم بعضونا ببايانس إلا قليلا فاتيك دم وكنا نحن الوارثين الله يتي حقيقة منكسنتي موني ودن دا سكي مقادا وما كان ربك مهلك القرى ومنججنك بيزما ينا حلك وتاء القرية با وينا حلك القرية حتى يبعث في أمها رسولا هرسي يا أيقود منذو أتكن ببر ونن القرية دنس يتلو عليهم آياتنا ينا كرنتا مس آيو يمو وما كنا مهلك القرى وبنجيتي بمزما ما سهل كدا القريوبا إلا وأهلها ظالمون فاتي في إدم ما أبو تن القرية سنة الظالمي أجيا الله مدعو في كن سركي أتكن أبند مككرنتا يا أنبتا منا أبند كافران قريشا وسكي فتا نلشم بنصد النبي صلى الله عليه وسلم suna ganin idan suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan zai zama dalilin da za a farauke su laraba wanda suke gefan su za su kawo musu farmaki su kame su kuma amincin da suke ciki zai tafi dan haka wannan ya hana su yi imani da annabi a yadda suke riyawa suke fada tunda lamarin ba haka bane Allah ya yi musu bayanin cewa shi ya ba su iko da dama da aminci a wannan guri da suke a yayin da ake fisgan mutane ana kame su a gebe amma Allah madaukakin sarki sai ya amince da su to tunda sun yi waccan da'awa cewa abinda ya hana su yin imani tsoron kada a tabbiyar da su kada a kama su to sai Allah yake bayyana musu anan cewa ai sababin da yake sanya alƙarya ta halaka a kama mutanen alƙaryar su zama bayi ba komai bane face kafirci face zalunci face sabawa manzanni wannan shi ya jawo dalilin da alƙaryu da yawa suka halaka amincin su ya gushe dan haka idan har kuna da awar wannan laifi abinda kuke kai shi yake jawo halaka Allah yace wa kam ahlakna min qaryatin, kam din nan anan kam ce khabariya, abinda take nuna wa yawa, kamar ka ce alqaryu da yawa suna nan da yawan gaske waɗanda muka halakar da su min qaryatin, anan ba alqaryar ake ne ba mutanen alqaryar, da aka ce wa kam ahlakna min qaryatin ana nabe mutanen alkarya nawa ne muka halakar da su suna nan da yawa, dan me aka halakar da su? Batirat ma'ishataha, sun ma'ana yi dagawa, sun yi shishigi, sun yi butulci a cikin rayuwar da suke. Batirat ay tagat wa ashirat wa kafarat ni'matallah, wadannan alkaryu da yawa da Allah ya halakar, abinda suke shine sun kabirce wa ni'mar Allah, suna cikin rayuwa ta jin dadi, suna cikin aminci, suna cikin walwala, sai suka yi butulci, suka ki gode wa Allah, suka yi biyayya ga manzanni, shine ma'ana batirat ma'ishataha, da haka wannan ne ya zama dalilin da Allah ya halakar da su. Fadin Allah cikin suratul Nahl zai dada fito maka da wannan gaba a cikin wannan aya. Allah ya ce wa zaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله يسي أبنجي يابغ مثالي لوتا القرية كانت آمنة القرية تجد كي تكن آمن كي لنسوى دفن كي رحن كلي مطمئنة سنة تكن نسوى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أرزك إينا قوة وانا القرية تقوئنا أرزك إيما إدائي تكن كي رحن كلي أما من يبارو فكفرت بأنعم الله sai wannan alkarya, ma'ana mutanen alkarya suka kabirce wa ni'imomin Allah, suka yi mutulci, suka ƙin imani, sai me ya faru? Fa zaqaha Allahu libasal ju', sai Allah ya dandana wannan alkarya, mutanen wannan alkarya, ma'ana yunwa, ya sanya musu yunwa, wal khawfi da tsoro, bima kanu yasna'un, saboda abinda suke aikatawa. Da haka shine abinda Allah yake faɗa na alkarya na wuce tana cikin ni'ima, ta mutunciya wannan ni'ima, sai dagawa ta kauce wa umarnin Allah, sai Allah ya halakar da waɗannan alƙaryu. Ko ma mutanen Makka ku shiga taitayinku, wannan ni'ima da kuke ciki kuna jin daɗinta, jin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ya ƙara muku wannan ni'ima, amma ba ya jawo muku akama kuma ba ya jawo muku ma'ana wani abu na tashin hankali ba. Allah ya ce fatilka masakinuhum, waɗancan wuraren zamansu ne, ma'ana alƙaryun da Allah ya halakar, ga wuraren zaman su can, ga gidajen su nan, lam tuskan min ba'dihim illa qalila, ba a zauna cikin waɗannan gidaje ba face kaɗan, ma'ana lokaci kankani don wata hikima ta Ubangiji, waɗannan gidaje da aka halakar da waɗannan mutane sai zama wuraren ma ba su zaunuwa, sai dai zama kaɗan shine irin matabiya su biyo hanya su tsaya su yi guzuri su wuce, amma ba wai a zauna a sake raya wannan gurin dindindin ba. Gularen suna nan khawiyatan khaliyatan, babu kowa. Allah ya halakar da waɗanda suke gurin, ya zama gurin ban tsoro, wanda ya zama tunatarwa ga wanda zai zo daga baya. Duk wanda zai zo daga baya idan ya gani sai ya ce menen ne guraren da Allah ya halakar da mutanen Annabi, ma'ana Samudawa nan ne Allah ya halakar da Adawa nan ne kaza ya faru, dan ya zama gargadi ga wanda zai zo baya. Shine ana Allah yake cewa to ai ga gidajen su nan waɗanda aka halakar din, anan zamu ga Ubangiji yana cewa fatilka masakinuhum, waɗancan wuraren zaman su ne. Saboda me? Saboda Laraba suna wuce ta waɗannan wuraren. Har yanzu idan zaka wuce zaka yi wajen nahiyar Tabuka, akwai wannan wurare da Allah ya halakar da Samudawa da wuraren su. Kai ko a nan Madina in ka je Khaibar, za a nuna ma inda waɗannan Yahudawa suka zauna da Khaibar, da gine-ginen su, da wuraren da suka zauna, da yadda da gonakin su. To irin waɗannan al'ummu da Allah ya halakar, Allah ya ce ga guraren nan Allah ya bari don ya zama izina ga wanda zai zo baya. Abalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun, Allah ya ce basu gane ba, basu fahimta ba, karnoni nawa muka halakar gabanin su. Yamshuna fi masakinihim, suna tafiya a gidajen su, suna wucewa su bi. Inna fi zalika la ayatin li ulil nuha, wannan ayoyi ne, izina ne ga masu hankali. A wani gurin Allah ce awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi zalika la ayat afala yasma'un, Allah ce akwai ayoyi a cikin wannan, a ce mutum ya zo ya wuce ta wuraren da suka rayu, suka riga suka wuce, ko ma da Allah ba halakar da su yayi ba, ka zo kufai inda wasu al'umma suka rayu suka wuce, ko da ba halakar da su aka yi ba da azaba, a ce ma nan al'umma sai ta rayu. To za ga akwai aya, akwai aya a ciki, to ina kuma ga waɗanda Allah ya halakar, fa asbahu la yura illa masakinuhum, aka waye gari ba a ganin komai sai wuraren zaman su. Kazalika najzil qauman mujrimin, Allah ya ce haka nan muke sakanta wa mutanen da suke masu laifi. Shi yasa ana Allah ce wa kunna nahnu alwarithin, mu ne masu gadan wannan wurare, domin dukkan kasa da abin da ke kanta mallaka ne na Allah, kuma dukkaninmu idan muka rayu za mu koma zuwa ga Allah. Wannan guri za mu bar shi, ba wanda zai zauna a wannan guri, na Allah madaukakin sarki ne. Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un, da haka Allah ya ce wa kunna nahnu alwarithin, mu ne masu gadan waɗannan wurare. Ga wuraren nan dai kuna gani, sai Allah ya sake fito da abin fili, yace wa ma kana rabbuka muhlikal qura, ubangijinka ba mai halakar da alkaryu bane, ma'ana Allah baya halakar da alkaryu haka kullu ba tare da hujja ba, ba tare da dalili ba. Hatta ya ba'atha fi ummiha, har sai Allah ya aika fi ummiha, cikin manyan birnin wannan alkaryu din. Ma'ana idan ga alkaryu suna kafirci, suna saba wa manzanni, Allah baya halakar da su, sai ya aiko musu da manzo. In an tashi aiko wannan manzon, za a aiko shi a babban birni na wannan alkaryu din. Hikimar haka, shi babban wuri birni nan ne mutane suke shiga da fita. Yanzu misali, idan ka ɗauki Kano a Najeriya gaba ɗaya, bal har a jihohin da suke makota, gari ne da kullum za a shigo kuma za a fita. Wani ya shigo jiya, yau zai fita, wani yau ya shigo kuma yau zai fita. Haka kullum garin yake ana shiga ana fita, domin mai babban birni ne. To anan irin nan Allah yake aiko da manzanni, saboda me? Dan da awar tashi ta karaɗe ko ina. To Allah baya halakar da alkaryu, sai ya aiko musu da manzo fi ummiha, cikin babban birnin wannan alkaryu din. Anan malami suka ce ummul qura ita ce garin Makka, shine ummul qura. Allah ya ce litunzira ummul qura wa man haulaha, an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya gargadi mutanen da suke cikin garin Makka, wa man haulaha, da wanda suke gefen Makka. Saboda garin Makka tun wancan lokaci, kamar yadda je muka ambata, gari ne da ake zuwa shi da gurare daban-daban. Larabawa a jahiliya suna zuwa aikin haji, da haka ana shiga ana fita, kuma mutanen Makka suna zuwa kasuwanci su je su yi kaya su da haka. Manzon Allah da ya zo nan, to da awar shi daga nan ta dinga tashi tana fita ko ina, sai Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam. To Allah baya halakar da mutane, sai ya aiko da rasulan manzo fi ummiha, cikin manyan alkaryu wannan alkaryu din. Mai wannan manzo yake yatilu alaihim ayatina, yana karanta musu ayoyinmu. At-tilawa tana daukar ma'ana biyu, tana daukar karantawa, kamar yanzu yadda arama ya karanto waɗannan ayoyin, tilawa kenan, tilawatul ayat. Kuma yana daukar bi da ma'ana koyi, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, zai dau ma'ana bi din, suna karanta littafin kuma suna aiki da shi, shine ma'ana yatlunahu haqqa tilawatihi. To wannan annabi daga cikin abin da yake yatlu alaihim ayatina, yana karanta musu ayoyinmu, ayoyinmu shar'iyya, al-ayatul lahi shar'iyya, yana karanta musu wannan ayoyi, yana cewa Allah ya ce ku kaza, Allah ya ce ku bar kaza. Wannan shine abin da wannan manzo yake. Wannan aya suka ce tana nuni ne zuwa ga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mutanen Makka da kuke cewa kuna tsoron ku yi imani kada a zo a fatattake ku. To Allah ya gaya muku alkaryu da dama, Allah ya halakar, saboda me? Saboda sun kafirce wa ni'imomin Allah. Kuma sharadi, ka'ida, Allah baya halakar da alkarya, sai ya aiko da manzo a cikin babban birnin wannan alkaryu din, kamar yadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Makka. Manzo Allah ya tashi a garin Makka, amma da awar shi gaba ɗaya yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah yace ka gaya musu, ya ku mutane, ni manzon Allah ne gare ku gaba ɗaya. Allah ya wani gurin Allah yake cewa li unzirakum bihi wa man bala, dan in muku gargadi da alqur'ani, dan ma duk wanda alqur'ani zai je masa. Wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan naru maw'idu, duk wanda ya kafirce daga cikin kungiyoyi ya bada baya ga abin da manzon Allah ya zo da shi, to ya sani wuta ce makomarsa. Dan haka manzon Allah sakon shi gaman mene, yadda a Makka aka haife shi, a Makka aka fara aiko shi, amma aiko shi zuwa ga dukkan mutane gaba daya. Duk wanda sakon manzon Allah ya je masa ko bai imani ba, to wannan hujja ce ta tsaya akan shi, babu abinda zai kasance gare shi ba sai azaba idan ya koma zuwa ga Allah. Wama kunna muhlikil qura, Allah ce ba ma halakar da alkaryu, illa wa ahluha zalimun, face sai idan ma'abuta wannan alkarya suna azzalimai, ma'ana suna kafirai, domin kafirci shine babban zalunci, ma'ana sai waɗannan mutanen alkarya sun zama azzalimai ta hanyar kafirci ko ta hanyar saba wa Allah ko ta hanyar ƙaryata manzanni, sannan mu halakar da su. Amma haka kullum Allah baya halakarwa sai ya aiko da manzanni sun zo sun yi gargaɗi. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, Allah ce ba ma yin azaba sai mun aiko da ɗan aiki. Don haka kuma waɗannan mutane da kuke waɗannan maganganu, ku sani cewa tunda mun riga mun aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama, to babu abin da zai biyo ba in baku imani ba, face kamu na Allah maɗaukakin sarki. A cikin waɗannan ayoyi da muka karanta, Ubangiji ya bamu labari ya halakar da alkaryu da yawa saboda kafircewa ni'imomin da Allah ya yi musu. Ya zama wuraren gidajen sun zama ba kowa, sun zama gurin ban tsoro, sun zama ma ba a zama. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Sannan a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci wajabcin gode wa ni'ima. In Allah ya maka ni'ima ka gode. Shi yasa ba wanda yake cewa alhamdulillah a koyaushe, to ya fi samun ƙarin ni'ima daga wajen Allah. Kuma suna cewa in kana so ka ɗaure ni'imar da Allah ya ma ta lafiya ko ta arziki, ko ma ta me, ka ɗaure ta ta hanyar godiya, ta hanyar gode wa Allah. Ba ka da kokobo amma tunda lafiya ka ƙalau, sai ka kalli wannan lafiya sai ka ce alhamdulillah, Allah na gode ma da ka bani lafiya. Wannan godiyar da kai sai Allah ya ƙara ma wata ni'ima. Wani yana nan bai da komai din, komai da lafiya, sai ka gode wa Allah da ya baka kaɗan, sai ka gode wa Allah da ya baka ji, ya baka gani, ya yi ka musulmi. To don haka wajabcin godiya ni'imomin Allah. Wancan alkaryu da Allah ya faɗa ce batirat ma'ishataha, sun batirtewa rayuwarsu, ba su gode wa ni'imomin da Allah ya musu ba. Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum, Ubangiji ya yi shela in kuka gode Allah zai ƙara muku. Ila wala in kabartum inna azabi la shadid, kuma idan kuka butirce kuka bada baya, to azabar Allah mai tsanani ne. Godiya ita ce wadda ta haɗa faɗa da baki da kuma aiki daga kai. Bayan mutum yana cewa alhamdulillah, kuma a ga yana kamanta abinda Allah yake so, yana barin abinda Allah ya hana. Sannan a cikin wannan ayoyi akwai bayanin da yake nuna mana komai da ka gani ƙarshe na Allah ne. Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ce wa kunna nahnu alwarithin, da haka in gida ka mallaka, in abin hawa ne, in kaza ne, to nan da dukka tafi wasu za su su mallaka, su ma su yi su tafi, to za a kai ƙarshe kuma duniya ba kowa a kanta ta zama ta Allah maɗaukakin sarki. Sannan waɗannan ayoyi suna gwada mana Allah yana tsayar da hujja ga halitta gabanin ya halaka su. Ubangiji baya halaka wata alƙarya da take kafirci ko take shirka ko take saƙo, face sai Allah ya aiko mata manzo da ya yi mata wa'azi, ya yi mata gargaɗi, ya kira zuwa ga bauta wa Allah shi kaɗai, ya kira su zuwa ga imani. Allah baya halakarwa sai ya yi wannan. Waɗanda saƙo bai je musu ba su ake kira ahlul fatara. Ahlul fatara wanda saƙon wani annabi bai je musu ba. To waɗannan in sun je lahira, akwai bayanan malamai da maganganu da dama kan yaya Ubangiji zai da su. Wasu hadisai sun nuna Allah zai jarraba su a ranar tashin alkiyama. Za a ba da umarni, Allah zai ba da umarni. Wanda ya yi ɗa'a ya yi biyayya sai ya gamu da rahma ta Ubangiji. Wanda kuma a nan ya ƙi yin ɗa'a ya ƙi yin biyayya, sai Allah ya kama shi, ce to yanzu na ba ka umarni ba kan ba. Ina kuma da a duniya ne manzo ya zo maka wanda ba ni ba, ni yanzu ni nake ba ka umarnin ka ƙi bi. To ina kuma in a duniya ne, da haka wannan alamu ne na ba za ka bi ba. Da haka sai Allah ya kai shi ma'ana wuta. Amma Allah baya azabtar da mutum haka kullum ba tare da tsayar da hujja ba, kamar yadda wannan aya ta nuna. Sannan wannan aya tana nuna mana ma'ana, tabbatar mana da cewa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Makka ita ce ummul qura, inda Allah ya gaya mana alkaryu yana zaɓar uwa alkaryu ne ya aiko manzanni a ciki, kamar yadda Allah ya zaɓi Makka don ita ce ummul qura, ita ce uwar wannan alkaryu gaba ɗaya. Sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cikar adalcin Ubangiji. Ubangiji yana da adalci, adalci cikakke, ta yadda mu halitta ne na Allah, mu bayin Allah ne. Amma Allah ba zai saba bawa ba sai ya tsimme da hujja. To wannan ba kuma ne illa cikar adalci na Ubangiji Allah madaukakin sarki. Sannan ayoyin suna gwada mana nisantar zalunci da kafirci da shirka da sabo, domin sababi ne da yake jawowa Allah ya halakar da alƙarya idan suka fada cikin saba masa, suka ƙi bin abin da Allah yake so. Da haka mu zama masu godiyar Allah a koyaushe, a kowane hali da yanayi, Ubangiji sai ya ƙara mana ni'imar da muke ciki, kuma mu daina raina ni'ima da Allah ya yi mana. A duk irin halin da za mu samu kanmu, to ta wani gefe muka kalla kuma akwai ni'imomi da yawa da Allah ya yi mana, sai mu zama masu godewa Allah a kowane lokaci, sai Allah ya ƙara mana ni'imomin shi. Sai Allah ya ce mai wa ma utitum.
Wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khayrun wa abqa afala ta'qilun.
Sai Allah madaukakin sarki ce wa ma utitum min shay'in, babu wani abu da aka baku ko me yake illa fa mata'ul hayatid dunya, din dadin rayuwar duniya ne, wa zinatuha da kawa ta duniya, wa ma inda Allah abinda yake wajen Allah khairun shi yabi alkhairi wa abqa kuma yafi wanzuwa. Afala taqilun, yanzu ba za ku hankalta ba, ba za ku zama masu hankali ba. Ma'ana Ubangiji yana gaya mana anan cewa duk wa ma utitum min shay'in, ba mu ba ku komai ba, ba wani abinda Allah ya ba mu. Anan nafi ne, amma abinda ake nufi komai na ababen fi da ababen da muke sha da tubabin da muke sanyawa da kayan da muke amfani da shi na yau da gobe da ababen hawan mu da duk wani abu da jin daɗin rayuwar duniya, min shay'in komai. To wannan abin da Allah ya baka ba komai bane, fa mata'ul hayatid dunya, jin daɗi ne na rayuwar duniya, wa zinatuha kuma ado ne na duniya. Ma'ana abu ne da zaka ji daɗin rayuwar duniya da shi, kai ado da shi a cikin wannan duniyar wanda ita kuma ba komai ba ce, face karama kantsantsiya kuma lokaci kankani wanda yake hada da damuwa. Shi yasa a duniya mutum baya rabuwa da damuwa, duk kudin shi sai ya shiga damuwa, haka duk mulkin sa, haka duk ilimin sa, babu wani mutum a duniya da zai ce shi ya kufuta daga damuwar duniya, sai dai ta wani tabbata wani. Amma kowa akwai irin damuwar da ke damunsa, in ma bata zo ba gobe za ta zo, haka rayuwar duniya take. Da haka duniya ce da ke cike da waɗannan abubuwa, kuma nan da nan take zuwa ta wuce. Ba abin da zai saura sai abin da aka yi don Allah, ba abin da yake saura a rayuwar nan sai abin da aka yi don Allah. Shi yasa Allah ce wa ma inda Allah, abin da yake wajen Allah na lada da sakamako da ni'ima da Allah ya tanada a wajen shi da zai saka wanda suka bi shi, khairun shi yabi alkhairi wa abqa yafi wanzuwa, kai tsaye da duk wani abu na duniya, abin da yake gurin Allah shi yabi. Da haka wanda Allah ya ba dukiya sai ya zama bai yi komai da dukiyar ba sai jin daɗin duniya, to ya bar dukiyar ne a cikin abin da nan da nan zai zo ya tare, da ya mutu shikenan, ba abin da ya tara, ba abin da ya aje. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan adam yana cewa mali mali, zaka ji mutum yana cewa dukiyata, kowa a cikin yana faɗan wannan kuɗina kuɗina dukiyata dukiyata. Manzo Allah ya ce kai dan adam kana dukiya ne ba sai abubuwa guda uku, abin da kace ya lalace ko abin da ka sanya ya falfalce shi ma ya lalace, ko kuma abin da ka bayar saboda Allah, wannan ya tafi zuwa ga Allah, zaka je ka same shi. Da haka ko dai mutum ya gina lahira kuma ita ce tafi alkhairi, ita ce dawwamammiya, ko kuma ya gina duniya, ita kuma duniya za ta zo ta kare zai bari, bana falam yaskunu. Akwai mutanen da sun gina gidaje amma ba su zauna ba, wani ya gama ginin ma ranar da zai tare ranar ya mutu, wani ma sai da ya kira ƴan tariyar a shi ya tara mutanen da za su yi mai jana'iza ne, duk an gama taruwa za a zo buɗe gidan shi, ya gama gina gida na gani na bada, waɗannan mutanen ƙarshe ga wasu su karka cikin kabari, bana falam yaskunu wa zara'u falam yahsulu, wasu sun yi shuka amma ba su yi girbi ba, sun je gona sun shuka an shuka an yi komai amma ba a kai lokacin da za a girbi ba an tafi, wa ammalul amala falam yudriku, wasu sun yi buri wani yana cewa Allah ya ce mu lokaci kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma ba su kai wannan lokacin ba balam yakhruju illa bi qatlin wa qatlin ba abinda mutum zai fita da shi sai audiga sai wani dan yanki likabari wama amaru min manzilin zalla qawiya ba wani gidan da mutum ya raya zai tafi ya bashi ne to da haka idan mutum ya gina duniya da abinda Allah ya bashi iya duniya to yayi aikin da yake bai da amfani domin zai zo lokaci kankare ya tafi ya bar shi amma in ya gina lahira to ya gina abin da ya bi alkhairi shi yasa Allah madaukakin sarki ta maimaita mana wannan a cikin alqur'ani Allah ya ce wa ma inda Allah khairun lil abrar abin da yake gurin Allah shi ya bi alkhairi lil abrar ga bayi masu biyayya ga Allah a wani gurin Allah ya ce wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata rayuwar duniya dangane da lahira ba komai mace ba ce jin dadi kadan wani gurin Allah ya ce wa ma hadhihi al hayatud dunya illa lahwun wa la'ib ita rayuwar duniya ba komai bace wasa ne da warge wa inna daral akhirata lahiyal hayawan ita rayuwar lahira ita ce rayuwa law kanu ya'lamun da sun sani wa za Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yana cewa wallahi mad dunya fil akhira illa mithla ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji wannan yace ita wannan rayuwar duniyar kwatankwacin ta da lahira kamar ɗayan ku ne ya dau hannunsa wannan sababa manuniya dan yatsa ne yaje ya samu teku ya zira dan yatsa ya ga da me zai fito ka je ka samu teku na ruwa ka zira dan yatsa ga zama me ka rage teku to haka rayuwar duniya take kan lahira wannan rayuwar duniya ba komai bace wani hadisi manzo Allah yana kamanta mana rayuwar duniya yace ka kalli rayuwar duniya ya kai dan adam kamar abinci ne in zaka ci ya kake kawata shi in ka za a dafa ma abinci za a sa magi a sa mai a sa nama gurgurdan halinka gurgurdan da za a kawata wannan abincin yana kanshi yana dadi sai ka zuba a cikin kakati amma wannan lokaci kana in ka je bayan gida ka fitar da shi ba baka son ka ganshi kai baka son ka gani balan tana wani zo ya gani ribewa kake ka kora saboda wato haka duniya take za ka kawata ta kai mata ado kai mata menene amma kuma ba komai bace wata aba ce da take ba ta da girma a wajen Allah madaukakin sarki to shine anan Allah yake gaya mana duk abin da aka baku na wannan rayuwar duniya din kar ya hada ku bin Allah wadannan da suke cewa ba za su yi manzon Allah ba dan kada su rasa kaza wannan ba daidai bane wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma inda Allahi khairun wa abqa abin da ke gurin Allah shi bi alkhairi shi ya bi wanzuwa afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba za ku yi hankali ku gane ba wannan afala taqilun anan an kawo shi da wannan siga ta istifhami saboda ai musu inkari a nuna musu ba daidai bane mutum ya gabatar da abin da zai kare akan wanda zai dawama dan haka ba zai zama kuna da hankali da za ku gane bambancin rayuwar duniya da lahira ba ku gane duniya ba komai bace shi yasa Allah yake ba kowa kowa da kafiri da musulmi da nagarin kowa ma Allah yana bashi dan ba wata aba bace amma lahira ba mai samun ta sai mai tsoron Allah madaukakin sarki bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa fi Allah ya afaman wa'adnahu
afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi kaman matta'na كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين
كالتي أفمن وعدناه وعدا حسنا يلوان دا مكيمي القوري تكاوى القوري فهو لاقيه كما ذي قمنا وانا القوري كمن متعناه متاع الحياة الدنيا دينيكي لوان دا مكيزيد شيجن دائنا دنيا tumma huwa yawm alqiyamati min almuhdarin sanarana alqiyama yana daga cikin almuhdarin wadanda za a halatto da su a cikin azaba da wahala ka duba wannan aya yadda take so ta fawwara mana irin yadda wasu suke fahimtar rayuwa akwai masu fahimtar rayuwa cewa ita wannan rayuwar ai ba komai bace ba ce mu ji dadi mu more kurin duk wani abinda zaka yi ba gaskiya ba to sai Allah yake cewa ka auna ka gani afaman wa'adnahu yanzu wanda muka yi mai alqawari wa'adan hasana alqawari na gaskiya alqawari mai kyau fa huwa laqihi kuma zai gama da wannan alqawari din ma'ana yanzu mumini wanda Allah ya mai alƙawarin aljanna idan yayi aiki yayi imani Allah ya mai alƙawarin aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima fa huwa laqihi kuma zai gamu da wannan abin ba makawa tabbas la mahala dan Allah baya saba alƙawari to yanzu wannan zai daidai kaman matta'ana wa mata'al hayatid dunya da wanda muka ji yadda shi dadin rayuwar duniya akwai masu cewa to ai yanzu ana cewa saban Allah yake kawo musiba da bala'i to ai ga America nan ga Germany nan ga Russia nan dukkan birai ne amma sun bi mu jin dadi to sai ka karanta mai wannan aya yanzu wanda Allah ya mai alƙawari da ni'ima kai yanzu da Allah ya ce in kai imani kai sallah kai azumi kana da aljanna kuma wannan alƙawarin tabbas sai ka gaba da shi to yanzu a daidaita wannan da wanda Allah ya bashi rayuwar duniya kaman matta'anahu mata'al hayatid dunya wanda muka ji yadda shi rayuwa ta duniya amma ya ƙaryata ruwa da Allah ya ƙaryata lahira ya zo ya kulun iya rayuwar duniya muka bashi ya za ka hada musulmi da kafiri ai wancan jin daɗin da yake ba jin daɗi ba ne saboda ita duniya kurkuku ce ta mumini aljanna ce ta kafiri ma'ana duk halin da mumini yake ciki a duniya to in ka kiyasta da azaban lahira to yana cikin aljanna ne duk kuma irin jin daɗin da kafiri yake ciki a duniya in ka kiyasta azaban lahira yana cikin ma'ana aljanna ne a duniya wannan duniya aljanna ce gare shi a wannan duniya ta zama masa kurkuku ne dan haka kada kai kalli wannan shi sai Allah ce thumma huwa yawmal qiyama sannan ranar tashin alqiyama minal muhdarin zai zama cikin wanda za a halatto da su ai musu sakamako ai musu hisabi a dawama a wuta ba zai daidai da wanda Allah ya yi alƙawari ba kuma alƙawari mai kyau kuma zai gama da wannan alƙawari din anan Allah ya ce minal muhdarin almuhdarin sune wadanda ake wa azaba kamar yadda Allah ya bamu labari a ranar alkiyama yayin da wani mumini ya hangaya ya gano wani abokinsa kafiri cikin wuta ya ce walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin ba dan ni'imar ubangiji na ba da na kasance cikin wanda aka yi wa azaba Allah ya tsiratar da ni kalimatul muhdarin anan tana nufin waɗanda aka yi wa azaba to nan ma Allah yake cewa a ranar alkiyama minal muhdarin yana cikin wanda aka halatto da su a cikin azaba wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah inna allaha yudkhilul ladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan naru maswan lahum Allah ya ce hakika Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari Allah zai shigar da su aljannatai da ƙoramuna nono da ruwa da zuma suke gudana ta ƙarƙashin wannan aljannar suna ɗeba suna amfani da shi amma waɗanda suka kafirta ne tamatta'una suna jin daɗi a nan duniya wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am suna ci kamar yadda dabbobi suke ci ba tare da wata manufa ba shi gabiri yana ci ne kullum ba tare da wata manufa ba tare da tunanin meye hikimar da yasa yake ci ba shi kuma mumini yana ci ne don ya rayu ya bauta wa Allah madaukakin sarki wannaru maswan lahum Allah ya ce wuta ce makomansu da haka akwai bambanci tsakanin waɗannan guda biyu shattana bainal halataini fa in turid jam'an fa maddidani yastami'ani kamar da ibnu taymi yake faɗa shattana bainal halataini wannan hali biyun bambancin su a fili yake fa in turid jam'an in kana so ka hada wannan da wancan ka ce mumini wanda zai samu aljanna da kafiri wanda zai shiga wuta daidai suke fa maddidani yastami'ani kishiyoyi biyu ba sa haduwa a guri daya ba yadda za ka hada kishiyoyi biyu a guri daya to ba yadda za ka hada mumini da kafiri a matsayi daya da haka waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana cewa duk abin da Allah ya baiwa halitta a wannan rayuwar ta duniya to jin daɗi ne na duniya kadai jin daɗi ne na duniyar da za ta kare abin da yake gurin Allah shine dawwamamme abin da yake gurin Allah na lada da ni'ima da aljanna wanda Allah ya tana dawwa bayansa na kwarai salihai shine abin da yake mai girma kuma shine mabi alkhairi da wanzuwa da haka kai mai hankali kai amfani da wannan duniyar da za ta kare ka nemi lahira da za ta dawwama wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nema da abin da Allah ya baka nemi gidan lahira amma kakkamanta rabanka na duniya malami ka sanya ka cika gina amma kuma ka gina lahirarka. Wani malami yana ambaton wani bawan Allah mai dukiya da ya nuna wa malamin irin dukiyar da Allah ya bashi, ya yi ta nuna masa ya ce guri kaza na wani, kambani kaza na wani, gini kaza na wani, jirgi kaza na wani, ya yi ta nuna mai duke shi kaf duk da ya gama nuna mai gaba daya ce to malam wannan abubuwan da na mallaka kenan. Sai malami ya tsokar da kai ce to wannan abin da ka nuna min duk ba naka bane, har yanzu baka nuna min naka ba. Ce kamar ya ce to ai wannan duk mutuwa za ka yi ka bar su, da gida da kamfani da jirgi da mota da duk wani abin da ka tara, iyakar abin da ka ci ka sanya shi ne naka, wannan din mutuwa za ka yi ka bar shi. Sai zama na magada amwalu na ne zawul mirasi na jima'uha, dukiyar mu muna tara magata ne, wa duruna li kharabi ddari nabniha, gidajen mu kuma muna gina ne don su rushe kurin. Sai ce to malam me yana wa, yace naka shine abin da ka baiwa Allah, ina masallaci da ka gina to wannan shine naka, dan in ka mutu shine zai ci gaba da samun ka, shi zaka je ka tarar. Idan yanzu kana da masallaci da ka gina, kana da gidan haya, kana da kamfani, ga masallaci ka gina dan Allah ana sallah a ciki, ga kuma kamfani ana neman halal, to wannan kamfanin ba naka bane, da zarar ka mutu shikenan ya zama na magada, sai a zo a raba ko a sayar da shi a rabe kuɗin. Amma wannan masallaci dama wakafi ne, ba a sayar da masallaci, to kaga shine naka, shine zai ci gaba da kai malada. Wannan rijiya da ka gina a gari kaza suna shan ruwa, ita za ta ci gaba da kai malada. Hanya da ka gyara, duk wani abin da kai na sadaqatul jariya, ko wata sadaka da ka bar ko da ba jariya ba ce Allah ya karba, to ita ce taka. Wannan da ka tara kuma ka tara wasu ne, to da yawa daga cikin mu ba mu gane haka ba. Sai ga ka fi san dukiyar wani akan taka, kamar da manzo Allah ya ce wa sahabbai, waye dukiyar wani shi ta fi soyayya akan tashi? Ta ce ya haka ya rasulullah. Sai manzo Allah yake ga musu, ai dukiyar da kake tarawa ta wani ce, takan ita ce wadda kake bayarwa. To sai ga mun bi damuwa da wanda yake na wani, muna damuwa mai muka tara, mai muka aje, mai muka yi kaza, amma ba ma damuwa da menene abin da zai kai mana lada zuwa lahira a gurin Allah, wanda kuma shine da wamman, shine khairun, shine abqa. Wannan kuma da duniyar iyakan mu da shi iya nan, in kana da kuɗi, in ka ci mai kyau shikenan, ka sha mai kyau, ka sanya tubabi masu kyau, ka gina guri mai kyau, ka hawo mai kyau, shikenan fa iya abin da kai da wannan dukiyar. Duk abin da bai shiga cikin wannan abin da kai da ita ba, to na wani ne, da ka mutu ya zama na wani, shikenan. Wanda kuma ka kai dan Allah makaranta, masallaci, bayin Allah, abin da ka bayar, to wannan kuma shine yake tare yake jiran ka. A nan ne za a tantance tsakaninka da wanda Allah bai ba ba, da wanda Allah bai ba ba kila bai waɗannan ayyukan ba bai da su, kai kuma da Allah ya baka, a nan ne za a tantance. In kai ba ba kai ba, to kun zama ɗaya a tare da wanda shi ma bai da shi. Da haka waɗannan ayyukan suna nuna mana abin da ke gurin Allah ya bi alkhairi, ya bi wanzuwa, kuma shi ya kamata mumini ya nema. Sannan waɗannan ayoyi suna jan kunnenmu, suna kwankwasan mu ga wanda zai kafirce ya shirka da Allah, ya zabi duniya akan lahira. Yasa Allah ce afala taqilun, yanzu ba ku da hankali ne? Ma'ana kamar haka, yana gwada rashin hankali ne mutum ya bibita lahira, ya bibita duniya akan lahira. Duk mai yin haka sai a ce baka da hankali ne, shine a ce afala taqilun. Sannan wannan ayoyi suna nuna mana duk wanda ya zabi kafirci akan imani, ko ya zabi duniya akan lahira, to wannan bai da hankali. Ko da yi da aure yana da hankali, to ayyukansa ba ayyuka bane na mai hankali. Sannan waɗannan ayyukan suna nuna mana bambanci tsakanin wanda ya yi imani da Allah, ya yi aiki na ƙwarai, zai je ya gamu da sakamakon da Allah ya mai alƙawari, to yana da bambanci da wanda yake kabiri, wanda yake ba abin da ya sani sai wannan rayuwa ta duniya, kuma in ya mutu ranar tashin alƙiyama zai je ya gamu da azaba a wajen Allah maɗaukakin sarki. Sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai kwaɗaitarwa da jan hankali da kira zuwa ga yin imani. Dan me dan a samu wancan lada da Allah ya faɗa, dan ba wanda zai same shi sai wanda ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki. Daga nan sai Allah ya hakaito mana kuma me zai faru ranar tashin alkiyama idan an je, sai Allah ya ce mai
wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shurakaa alladhina kuntum tad'umun قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون
الله يشي ويوم يناديهم كأن بتران الدا وبنجي ذكرات فيقول يشي أين شركائي الذين كنتم تزعمون إنا أبو كنت عليتا وأن دكتي ريوا قال الذين حق عليهم القول في وأن وأن دا زنشان أبنجي يتبت أكنسو nake wa ba su ba za su samu rahma da tsira ba sai su ce rabbana ya ubangiji ha ula'il ladina aghwayna wadannan wadanda muka fatar aghwayna hum mun fatar da su ne kama gawayna kamar yadda mu ma muka bace tabarra'na ilayka Allah mun barranta da gare su mun dawo zuwa gare ka ya Allah ma kanu iyana ya'budun ba mu suke bautawa ba ya Allah وقيل ادعوا شركاءكم اكتي كيراو ابو كنتارينكو فدعوهم سكا كيراو سو فلم يستجيبوا لهم اما بس امسا بسو با وراوا العذاب سنغا كما عذابا لو انهم كانوا يهتدون داتي سنا ما تشريا معنا رانا تاشن القيامة الله ينا امبتو منا ابن الذي فارو رانا تاشن القيامة كتو واند يركي ابو كنتارينكو ما باين الله كتو واند يهتا بوتر الله دا تواني yayi shirka da duk wanda ya kafirci ranar tashin alkiyama ga abin da zai faru a ranar Allah zai kira su yawma yunadihim aika ambaci ranar da Allah zai kira mushrikai waɗanda suka hada shi da wani wajen bauta Allah zai kira su yayi musu tambaya ta mai inkari ta mai musu ta mai nuna abin ba haka yake ba sannan kuma a cikin tambayar akwai kaskanta su da wulakanta su daka Allah zai ce aina shuraka'i ina abokan tarayya ta Allah bai da abokan tarayya suwaye suka sanya mai abokan tarayya waɗannan kafiran shi sai Allah ya ce aina shuraka'i allazina kuntum taz'umun ina abokan tarayya ta wanda ku kuke raye cewa abokan tarayya ne za ku bauta min tare da su za ku hada bautata da tasu ko kuma kuka bauta musu koma bayan ni a ranar Allah madaukakin sarki zai tambaye su wannan tambaya din kamar yadda muka faɗa tambaya ce ta inkari ta musu ma'ana Allah ya san babu amsa kuma an yi ne dan a ƙara ma'ana tozarta su a ƙara wulakanta su to yau ina abokan tarayyar da kuka bautawa wanda kuke ta za su cece ku kuke ta za su cikar da ku aljanna su ne ababan bautar ku yau suna ina sai Allah ya ce qalan ladina haqqa alaihimul qawl sai waɗannan wanda zancen Allah ya tabbata a kansu ba Allah ya riga ya yi alƙawari ba sai ya cika jahannama da aljanu da mutane to duk wanda wannan zance na Ubangiji ya tabbata a kanshi to shi kenan ya tafi to waɗannan wanda wannan zance ya tabbata a kansu ma'ana waɗanda suke kafirai sun kafirce sun bauta wani Allah sai ce rabbana ya Ubangiji ha'ula'i allazina aghwayna waɗannan da muka batar da su a nan manyan ne shehunan ne jagororin batan ne suke cewa Allah ya Allah waɗannan da muka batar da su a gwaina hun kama gwaina mun batar da su ne kamar yadda muka bace ma'ana ba da ƙarfi muka ja su ba tilas muka yi musu ba a yadda muka bace su ma suka zo muka tafi a bata kamar yadda shedan zai faɗa ranar tashin alƙiyama shedan zai faɗa وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم زيتي الله يا القوري لا غسيا ني كما ني مكو القوري لا سابا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي زيتي با دا قربي نا سابو كو بكيران كو ني كولن كو امسا داك سوما انن زاسو تشي ودانن الذين اغويناهم كما غوينا من باتي ني كمر يدا سوكا باتي داك تبرأنا اليك yau ya Allah babu ba su mun barranta mun koma zuwa gare ka babu ba su
wannan aya tana tsawara mana duk wanda ya bauta wani Allah to haka za su kare ranar tashin kiyama kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wasu ayoyin cikin suratul shu'ara wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun za a ce ina abin da yake bauta kuma bayan Allah sun taimake ku sun kawo muku agaji a wani gurin Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kun zo mana ɗaiɗai kunku kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku tun farko kowa shi kadai yazo to yau ma kun dawo ɗaya bayan ɗaya wa taraktum ma qawwallakum wara'a zuhurikum duk wani abin da muka baku kun bar shi a baya ba ku zo da shi ba wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka Allah ce ina abokan tarayya da kuke rai cewa za su ci ku za su yi muku amfani suna ina ba mu gamsu tare da ku ba laqad taqatta'a bainakum shikenan al'amari ya yanke tsakaninku wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun abinda kuke rayawa yau ya bace babu haka wannan akwai jan hankali musamman masu rikar wasu mutane da sunan ranar tashin kiyama su ne za su ci su masu rikar shehunnai da wasu ababen bauta da sunan ranar tashin alkiyama su za su cece su muna gani muna jin irin waɗannan mutane har da awa suke da annabi zai dawo to da su walwansu da annabi shehu ya ishe su in sun rike shi ya wadatar duk mun ga irin waɗannan a wannan zamani na wannan social media din mun ga irin waɗannan hotuna suna yawo da maganganu ka ji an ce ina mai neman annabi gashi ina mai neman Allah gashi ina mai neman kaza to wannan ranar tashin alkiyama shi wannan da aka yi wannan abin shi zai fara barranta daga almajirin zai ce ba ni ba kai kun ga anan Allah ya ce ya gaya mana abin da za su ce ya ubangiji ba mu suke bautawa ba Allah madaukakin sarki ma iya ma kanu iyana ya abudu ba mu suke bautawa ba ya Allah dan a gaban Allah babu wasa ba wani wanda isa a gaban Allah ya ce shi ya ce ai mai kaza ai mai kaza a nan duniya ya yi alfakari ya nuna isa amma a lahira ba wanda ya ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo yarsa na Fatima ya kira faffansa Abbas ibn Abdul Muttalib ya kira gwaggwansa Safiya waɗannan su ne mafi kusanci da shi ya ce ku sai kawunanku ku ceci kawunanku a gurin Allah ba abin da zai iya muku ranar tashin alkiyama in ba ku ba Allah ba in sun bi Allah to kusancinsu da manzon Allah zai zama albarka da daraja a tare da su amma in ba su ba Allah ba to manzon Allah ce ba abin da zan muku a hadisi manzon Allah ce man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin su ya jinkirtar da shi to nasabar shi ba za ta gaba da shi ba ko shi dan waye daga inda ya fito inda bai ba abinda Allah ya ce ba to ranar tashin alkiyama ba abinda zai tsiratar da shi da haka waɗannan mutane za su barranta kun ga Allah madaukakin sarki a wani gurin ya gaya mana iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u allazina tubi'u wanda aka yi biyayya za su barranta daga waɗanda suke musu biyayya za su barranta wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bainahum al-abihim al-asbab duk wani sababi a ranar ya yanke wa qala allazina taba'u sai waɗannan mabiya din sai ce law anna lana karratan da za a maida mu fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kuma da sai muke babu ba su kamar yadda suke mana anan kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhim haka Allah zai dinga nuna musu ayyukansu hasara dan aikin kabiri ba wani abu a cikin shi ba sai hasara aikin kabiri ka sarabin biqi'atin yasabuhu az-zam'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajid shay'a wa wajada Allah indahu fa waffahu hisaba aikin kabiri kamar kawalwiniya ne yana zatar ruwa ne sai ya je tare ba komai to haka aikin kabiri yake Allah a wani gure yace wattakhazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza sun riƙe ababen bauta kuma bayan Allah don waɗannan ababen bauta zama musu ƙarfi da kariya sai Allah ce kalla ba zai taɓa zama haka ba sai yakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim jidda za su kafirce wa wannan bauta musu da suke a ranar kiyama za su zama abokan faɗa da waɗannan ba za su ma'ana yadda su ma ce ya Allah waɗannan tare suke da mu ba da haka duk abin da mutum zai kama in dai ba turbar da Allah ya aiko manzon Allah da ita ba to ya kama abin da ba zai amfane shi ba kalmar shahada la ilaha illallah ita ce al'urwatul wusqa lam tifama laha ita ce igiya mai karfin da bata katsewa amma duk wani abin da sabanin wannan to ranar tashin kiyama zai katse ya zama ba zai amfani ba Allah ya ce wa qila du'u shuraka'akum sai a ce ku kira abokan tarayyar ku fada'awhum Allah yace za su kira su amma ba lam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba dan alahira ba magana ƙarya ba magana ƙarya dan adam ba da zai jayayya da hukuncin Allah yace kai kaza yace to ya Allah ni dai ina buƙatar abin shaida kuma shaidan nan sai zama daga karan kaina yana zaton kamar ba zai yi ba sai Allah ya rufe bakin sai hannu da kaba da wannan duk sai magana sai sun gama magana sai Allah ya bude bakin sai in kalla hannu da kaba sai dan me za ku yi magana sai Allah da ya ba ikon komai magana shi ya ba mu ikon mu magana dan haka kuma a yau dole mu faɗa abin da yake na gaskiya Allah ya ce wara'ul azab sun ga azaba da idan a ranar dan haka babu yadda za a yi to ma'ana kauce ko su karyata yanzu gashi nan gaskiya ne ga azabar law annahum kanu yahtadun wasu suka ce anan law harfu shartin ne law ina ma da a ce annahum kanu yahtadun suna shiriya da sun shiriya da basu ga azaba ba law annahum kanu yahtadun da a ce su masu shiriya ne a nan duniya sun karbi gaskiya da ba za su ga lamara aw al'azab da ba za su ga azaban ba wanda suka ce laudin nan anan tana nufin tamanni harbi ne na tamanni na buri na ma'ana ina ma ai law annahum kanu bil hayatid dunya yahtaduna ila al-haq ina ma anan duniya suna shiriya zuwa ga gaskiya zuwa ga tabarki mai kakke zuwa ga ma'ana bin abinda Allah ya ce da sun ji wannan kira da ba za su yi nadama ba yau yadda suke wannan nadama wanda ba za ta amfane su ba da haka sai Allah ya ce
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين
نعم لك وقت أن أيها المكرر أنت دو واند زي زوية شيء إدن كبيه كو إدن كيدد شيء توبا كده مسألة على هرا توبا دعواتي تتكي تولى بتاني زواب بكيابا دعوات بكيابي أتي كبي الله كبي من زم الله duk wanda yazo yake maka bi Allah bi manzon Allah in ka bi Allah in ka bi manzon Allah a lahira kana da kaza wannan yake da awar da manzon Allah yazo da ita amma kuma bayan wannan da awar da ake dora mutane cewa mu in dai ka rike shehu in ka rike wani to ba kai ba hasara har yanzu wannan akwai abun mamaki har yanzu akwai masu kokarin kare irin wannan da'awar mutum ya fito ya ce duk wanda ya ganshi wa man yuhibbuni wa man yarani fa huwa fi jannatil khuldi bila butani ke duk wanda ya ganshi ko ya so shi yana aljanna ba wani ma'ana kire ba ƙarya in ka so shi ko ka ganshi kai dan aljanna ne wanda mai wannan magana ba annabi bane ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'ut tabi'ina bane balbal ya zo ma ƙarshen ƙarshe to amma wace da an fito ana kara wannan magana ba za a yadda kuskure ba ce saboda an a baya haka aka gina mutane akan cewa kurin kurikewa ne har aka waye gari mutum zai fadi ba zai kira Allah ba zai kira wani Allah mutum zai zo yana neman arziki yana roƙon abinda Allah ne kadai yake iya yi bai da lafiya ko yana son arziki ko ya shigo wata musiba zai kira wani Allah saboda an nuna masa duk wani abin da ke tunanin Allah yana yi wannan zai yi aqida ta cewa wani qutubi ne wani ghausu ne ghausu din nan sune suke rike da duniya in ka rike su shikenan to kun ga ranar tashar kiyama duk irin waɗannan baran-baran za a rabu kuma ku duba tambaya biki aya farko anan yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i allazina kuntum tazumun ina ababan tarayya da kuke rayawa kun ga za a tambaye su kan tsarkake ibada ga Allah mana ina waɗanda kuke hada Allah da su wajen bauta wannan abin da kuke ba daidai bane to tambaya ta bi da zaka zo yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin tambaya ta bi sai a ce me kuka amsa wa manzanni kaga kenan a lahira abinda za a tambaye ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan tambaya ta farko ina ababan da kuke bauta kowa bayan Allah in kai dama ka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba na bauta kowa sai kai tambaya ta biyu ma za a jamtumul mursalin me kuka amsa manzanni sai ka ce shine ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan sune tambayoyin da za a mutum ko a cikin kabari man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka shine tambayar kabari wadannan abubuwa guda uku ubangijinka annabinka addininka da haka idan ba wannan kai ba to ba yadda za a mutum yayi amsawa duk wani wanda zai zo zai samu daraja muna girmama sahabbai muna girmama waliyai muna girmama sharibai muna duk wani wanda zai zo zai samu daraja ne saboda bin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma darajar shi zaki samu ne kira zuwa ga abi annabi idan yazo ce abi manzon Allah sai mu girmama shi saboda da'awar da yake ta abi manzon Allah amma in mutum yazo ce ni in ka ganne in ka so ni in kai min kaza in kai min hidima in kai kaza Allah ba zai ma komai ba to wannan ba da'awa bace irin wanda Allah madaukakin sarki ya turo manzanni da ita wa yau mai yunadihim ranar da Allah zai kira su fa yaqul yace ma za ajabtumul mursalin me kuka amsa wa manzanni fa amiyat alaihimul anba sai labari gaba ɗaya makance musu ba amsa tunda a ranar kiyama ba ƙarya sai su rasa me za su faɗa yawma idzan aranak fahum la yatasaalun aranan ma ba za su tambayi juna ba wala yasalu hamimun hamima masoyi ba zai tambayi masoyin shi ba zai ce ina wala ba yubassarunahu Allah yace suna ganin su amma ba za su tambaya ba miji ba zai ce ina matar shi ba mata ba za su ce ina miji ba uba ba zai ce ina ɗa ba ɗa ba zai ce ina uba ba saboda me li kulli imri'in yawma idzin sha'anun yughni kowa a rana akwai abin da ya dame shi Allah ya ce bahum la yatasaalun ba za su tambayi juna ba fa amma man taba kun ga magana kenan wanda ya tuba ya bi Allah wa amana yi imani wa amila salihan yi aiki nagari fa asa an yakuna min al-muflihin to wannan ana sa rai tabbas zai zama cikin waɗanda suka rabauta Allah ka sanya mu cikin bayinka da za su rabauta abinda muka karanta dai Allah ya ba mu nada na kuskure Allah ya fi mana ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu ya albarka Allah abinda yake damu muka yayi mana Allah ka ƙara mana yawa arziki da talabiya da albarka cikin dukiya da ya'ya da duk abinda ka ba mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin